ta ke ranar karrama kafar sadarwa ta radio bana na da zummar yada hadin kai a tsakanin al'umma masu al'adu da addinai daban-daban a duniya. Yanzu a cikin hukumar raya ilimi da al'adu ta Majalisar Dinkin Duniya UNESCO ta kullo da martaba wannan rana da aka fara tsarawa a 1946 inda a ƙarshe bayan tuntubar masu ruwa da tsakiya 2011 ya sanya 2013 aka ayyana duk ranar 13 ga watan Fabrairu ta zama ranar karrama radio ta duniya. Duk da kullo da kafar sadarwar zamani ta yanar gizo har yanzu radio ke isar da sakonni zuwa kowane lungu na duniya. Tsakanin birane da karkara dan kafar bata buƙatar wutar lantarki wajen cin gajiyarta. Ga abin da mai sharhi kan tattalin arziki da al'adu Aisha Zakari Yasmin ke cewa.
Sannan kuma isa kafa ta yanar gizo-gizo internet ita ma tana taimakawa amma gaskiya ba kamar radio ba saboda shi ba shi da filters ko kuma a ce ma'aunin matatar tabbatar da labarai ba kamar na radio ba bance na radio da abin da aka faɗa kamar magana ce ta Alkur'ani ba amma a taƙaice yawanci mutane sun fi yarda ko ni na fi yarda da maganar radio saboda sukan yi kamanta kokari kafin su saki abu kai tsaye.
Shi ma Adamu Tahiru da yake yada labaru ta kafar sada zumunta ya ce duk abin da aka yi don mutunta radio ba zai wuce gona da iri ba.
Ba zan manta ba tun muna primary school ana koya mana a cikin wani darasi da ake ce mu social studies cewa dan ana tambaya game da kafafen sadarwa na tun asali inda aka fito to gidan radio yana ciki saboda hanya ce wadda da na birni da na kauye suke jin labarai da kuma wasu abubuwa na sada zumunta a cikin shirye-shiryen gidan radio.
Jagoran kungiyar muryar talaka a Najeriya da ke da membobi a dufaɗin kasar Zaidu Bala Kofa Sabuwa ya ce ba za a samu nasarar haɗin kan kasa ba in ba tare da tasirin kafar sadarwa ta radio ba.
Kuma ina ganin da cewa radio ita ce kafa wadda ka yada labari cikin sauki kuma sahihin labari babu inda talaka ka dogara da saukin samun labari sahihi irin radio ita ce talaka zai samu labari cikin sauki kaga mutum ya sai radio dike ta naira 1000 da yan batura ne na naira 100 ya dai kwanaki yana samun labari isasshe radio ta kawo zumunci ta hada kan al'umma sosai wajen sada zumunci
hakika an samu gidajen radio a kusan kowane yanki da suka hada da na gwamnati da masu zaman kansu inda bambancin aikin ya shafi masu tsage gaskiya, masu ririta ko ɓoye gaskiyar da masu yada abin da masu mulki ke so. Kafafen yada labaru na madakin duniya na samun tagomashin aiki ba katsalandar. Aliyu Mustapha Sokoto shine shugaban sashen Hausa na muryar Amurka.
Wannan shi yasa ka ga wasu kafofin yada labarai kuma na muryar Amurka suna da kuliyoyin masu sauraron su masu sauraro su saboda sun tabbata cewa abin da za su yi tsantsan gaskiya abin da ke faruwa kenan ba wani abu da za a ba shi da gaskiya. Ya sa a ƙarshen gaskiya ma babban takin muryar Amurka shine za mu ga gaskiya ko mai ɗakin ta kuma a har yanzu akan abin da ake yi.
Adalci a kafafen labaru tsakanin dukkan sassa shi ke takaita mulkin kama karya. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.